sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25 a can jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. ‘Yan sandan Faransa sun kama mutane 14 bisa tuhumar zanga-zangar ƙin jinin zuwan ‘yan gudun hijira da ke sansaninsu na Calais, inda zanga-zangar suka haɗa da tare hanya da tara wata gadar motoci da ƙona tayoyi. Masu zanga-zangar da suka kira kansu da sunan tawagar shaida asali na kira ne ga ‘yan gudun hijirar da su bar garinsu su koma garuruwansu, inda suka rubuta allunansu da suka daddaga suna cewa ba hanya a koma gida. Sun kuma fidda sanarwar da suka raba manema labarai tare da kai babbar kukansu ga gwamnatin ƙasar, suka kuma tare kan babbar gadar da ‘yan gudun hijirar suke bi suna shigewa zuwa ƙasashen Turai. Calais dai ta zama wani tarnaƙin ‘yan gudun hijira da ke zaman musu kaya kafin su wuce zuwa cikin Burtaniya. Dubban mutane ne dai da ke gudun hijirar suka kafa katafaren wannan sansani a matsayin wanda suke rayuwa a cikinsa cikin wahala. Sannan akwai wasu kananan sansanoni da ke arewacin kasar kusa da tekun Faransa. ‘Yan kungiyar ISIS sun kai wani harin makami mai guba a wani gari kusa da Kirkuk da ke arewacin Iraki, inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa, suka kuma raunata akalla mutane 600. Wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane ƙaura daga garin, haka kuma suka faɗawa cewa jami'an tsaro da suke kula da wurin su bi a hankali. Jami'an tsaron da kuma ma'aikatan asibiti sun ce harin farko da aka kai an kai ne da sassafe a garin da ake kira Taza. Ministan Iraki ya tabbatar wa manema labarai wannan aika-aikar ba za ta tashi a tutar babu ba, dole ne sai mahukunta sun dau alhakin wannan abu sun kuma hukunta duk wanda aka samu da shi. Wani jami'i daga cikin jami'an Adel Hussein ya ce mata da yara na cikin fargaba a garin na Taza, inda suke kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka musu da dauki na gaggawa. Adel ya ce bincike da aka faro ya hada da jami'an Amurka da na Jamus, inda za su binciki ita wannan guba da 'yan ta'addar suka harba. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce tattaunawar zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin ƙasar Siriya zai fara a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda aka tsara, duk kuwa da zargin da aka ce ya saba yarjejeniyar da aka yi na gwamnatin Siriya cewa tana sabawa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa masu sa ido daga Rasha da Amurka suna taro a biranen Geneva da Amman daga jiya Asabar domin neman mafitar yadda za a kawo sauki a rikicin na Siriya. Kerry ya faɗa a Saudiya cewa daga bayan nan aka samu wannan maslaha, sannan kuma abu ya nuna cewa kaso 80 zuwa 90 na binciken da aka yi ya nuna an samu sauki a wannan rikici da ake yi a Siriya, kamar yadda sakataren ya faɗa. Ministocin harkokin wajen Siriya wanda ya haɗa da Walid Muallim ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar ta yi ya ƙoƙarinta kuma za ta ci gaba da kiyaye dokar ta tsagaita wuta, amma ya nemi cewa masu shiga tsakani da su ƙara kwana ɗaya rak domin ganin 'yan adawa sun halarci taron. Dakarun sojin saman Turkiya sun kai hari ta sama akan 'yan tawayen kurdawan arewacin Iraki, suka kuma kashe akalla mutane kusan 67 daga cikin 'yan yakin sakan, kamar yadda sojojin kasar ta Turkiya suka bayyana a jiya Asabar. Harin na shekarun jiya Laraba an yi amfani da wasu jirage kirar F-16 da kuma F-4, suka kuma kai hari bisa sansanonin kurdawan PKK da ma'ajiyar makamansu don tarwatsawa. Sojojin saman Turkiya dai sun bayyana cewa suna faman kai hari ga sansanonin kurdawan a arewacin Iraki tun daga watan Yulin shekarar da ta gabata, inda suka ce wannan harin ma an auna sansanoni ne guda biyar da suka hada da Kandil, Matina, Avasin, Haftanin da kuma Basiyan. Zaman sulhun dai ya gagara a tsakanin su da kurdawa. Asali ma dai gwamnatin Turkiya da kawayenta na duniya sun tambara sunan kungiyar ta yan tawayen PKK a matsayin kungiyar yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dan gundun Bala Batanishan nan mawaki mai suna Ai Weiwei ya nishadantar da rayuwar yan gudun hijirar Syria da suka makale a sararin Subhana a kasar Turki a kasar Girka, inda kowa yake faman wahala sai ya kawo piano na kida irin na Turawa. Hakan ne ya bawa wata mawakiya yar gudun hijirar Syria dama, inda ta rera waƙoƙi tare da buga wannan abin kida, wanda ta ce rabanta da kida shekaru uku kenan a sakamakon yakin Syria. Nur na cikin dubban yan gudun hijirar da suka makale daga Syria a kan wannan iyaka ta Girka bayan kasar Macedonia ta kulle kan iyakarta, tana kokarin ketarawa ne zuwa Jamus wajen mijinta da ta shafe watanni 18 rabanta da ganinsa kamar yadda ta bayyana. Weiwei ya ce ya dau wannan hoton bidiyo da yayi na wannan kadakade saboda dada nuna wa duniya irin ukubar da yan gudun hijira suke ciki in suka tsere daga kasashen su sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci. Dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican da ke kan gaba wato Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa a matsayin cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya tilasta masa soke gangaminsa a Chicago wanda ya yi a ranar Juma'ar da ta gabata. Fada ne dai ya barke tsakanin magoya bayan shi Trump da kuma Sanders, inda yawancin su suke boran cewa ba su yarda da Trump ba sai dai Sanders, har ma suka rubuta akan alluna Bani suka yi dinga kuma shelar haka. 'Yan sanda sun tarwatsa magoya bayan tare da akalla kama mutane guda biyar daga cikin waɗanda suke da nasaba da rikicin a campaign ɗin Trump ɗin na jiya Asabar a garin Cleveland da ke jihar Ohio. Trump ya yi wa Sanders inkiya da cewa ɗan gurguzun abokinmu, tare da yin kira ga cewa kai Bani ka dawo da magoya bayanka cikin hayyacinsu. Sanata Bani dai tuni ya ƙaryata wannan zargi na Trump. A jiya Asabar, gwamnatin Lebanon ta amince da a yi wani tsari na kullo da wuraren zuba shara guda uku cikin gaggawa, domin kuwa masu zanga-zanga a birnin Beirut sun nuna ba su yarda da yadda bula ta cika garin ba. Ministan yada labaran kasar mai suna Ramzi Jirrej ya bayyana cewa wannan tsari na wucin gadi zai dau shekaru hudu ana yin sa, inda ya sanar da dubban masu zanga-zanga da ke kukan yadda bula ke cika garin, wanda hakan yasa ake takace nace musamman game da lafiyar al'umma. Tura taruwar bolar da ake fama da ita ya fara ne tun daga watan Yulin bara, amma yanzu ɗaya daga cikin manyan majibin bolar da ke Beirut an yarda cewa za a bude shi, sannan kuma za a fara zuba shara a cikinsa. Ramzi ya ƙara da cewa za kuma a bude wuraren jibge bola a arewa da kudancin birnin na Beirut. Yanzu haka dai kowa yana ta ido ya ga makomar wannan zanga-zanga da aka faro, domin kuwa wanda ya shirya ta Alim Salim ya yi kira da cewa a ranar Litinin in Allah ya kai mu kar wanda ya fito aiki ko kuma makarantu, ta haka ne kadai ya ce za su iya bayyana wa gwamnatin kasar bakin cikinsu akan wannan bola.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana nan cikin kasar Amurka ne domin duba zaben fidda gwani da fitattun jami'un nan biyu ke yi a halin yanzu. Kuma shirin ya gayyato Amurkawa 'yan Najeriya ne domin su ƙara mana haske kan wannan zabe na fidda gwani. Kila mai sauraro ya ce Amurkawa 'yan Najeriya kuma? Wannan haka yake, domin dai su 'yan Najeriya ne amma kuma suna da 'yancin jefa kura a nan Amurka. Waɗannan mutanen dai su ne abokan aikina da suka haɗa da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Jamila Kabir Fage. Da farko na nemi Ibrahim ya yi mana shimfida ne da yadda tsarin zabe na fidda gwane yake a nan Amurka.
Wato kowace kakar zabe in ta taho a nan Amurka ko kuma in ce kafin kakar zabe ta taho manyan jam'iyyun da ake da su a nan Amurka guda biyu sukan zauna su tsara yadda za su fitar da dan takarar su na zabe. Wani abu guda da suke fara yi shine cewa idan muka zo babban taron mu na tabbatar da dan takara ba na tsaye da dan takara ba na ce maka na tabbatar da dan takara za ya kasance muna da wakilai kaza. To wakilan nan za su fito daga dukkan jihohin Amurka ne guda 50 da kuma yankunan da suke karkashin Amurka guda biyu wato gundumar Columbia nan birnin Washington kenan da kuma Puerto Rico. To kowane yanki ko kuma kowace jiha akan bata yawan wakilai. To sai a tsara cewa duk wani mai son takara ya jami'a ta tsaya da takarar shugaban kasa idan ya samu wakilai kaza daga cikin waɗannan jihohin to shine zai zama dan takarar mu na shugaban kasa. Amma kuma ka san tana yiwa cewa mutun ya zo bai samu ba. To akwai daidai matakai duk waɗannan abubuwa akan tsara su ta yadda cewa a ƙarshe za a zo a tabbatar da dan takara wajen babban taron tabbatar da dan takara din a kuma tsayar da agenda wadda jam'iyya za ta yi yakin neman zabe kansu a wannan lokaci.
Me yasa za ka tarar cewa akwai jihohin da ake zaba a gare su ne ake yin waɗannan zabukan? Me yasa haka na?
Wato tsarin Amurka kenan, tsarin demokradiya kenan. Idan ka tuna wato a zamanin da babu hanyoyin sufuri irin na zamani da zai dauke ka da sauri daga wannan wuri zuwa wannan wuri, kuma Amurka wato ƙasa ce mai girman gaske wanda a jirgin sama ma an za ka tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri sai ka wuce awa 6. Kaga ya fi
kar mutum zai iya zuwa daga Nigeria zuwa London ya yi awa 2 awa 3 yana jira.
Yawa, kafin mutum ya karasa kewayawa daga wannan bangare na Amurka zuwa wancan. To saboda irin wannan tsari tun da sai kasance jam'iyyun nan suna gudanar da irin wannan a tara mutane a jiha ba a ce wai taro na ƙasa ba. A tara mutane a jiha su fitar da dan takarar su ko zaben shugaban kasa ma mutane ba wai su ne suke zaben shugaban kasa kai tsaye ba. An dai fi samun cewa wanda ya fi ƙuri'u yana shi ne yake cin zaɓe, amma a zahiri in an zo zaben shugaban kasa ma ba wai shugaban kuke zaɓe ba, kuna zaben wakilansa ne waɗanda su ne za su tabbatar da naɗinsa a zaman shugaban kasa. To dalili kenan saboda girman kasa da kuma wato kasancewar ana so a maida wannan ga jama'a tun daga tushe kamar yadda aka faro shi.
To Jamila, in zo gare ki, idan wannan tsarin da Amurka ke yi shine irin tsarin da Najeriya take bi sau da kawa, amma wani abu shine shin wannan akwai siyasan bangaranci a ce ana zaben ka saboda wani ra'ayi na daban ko kuma wani tasiri naka na daban ko wani abu na daban musamman wannan zaben fidda gwani?
Kaya kamar yadda Ibrahim ya faɗa akan wannan daga farko kafin ma su tsaida wanda zai wakilce su, shine ta yanzu ne mutanen Amurka masu zabe za mu san ma wai menene ma agenda ta su, me za su ne suke fafutuka yaki ne akai. Don haka to yanzu zaka ga cewa duk lokacin suke zuwa jihohin kowa yana bayyana me wanne irin tanadi yayi, amma akan shi me wannan fa'a jam'iyyar tasu ta tsida tsarin su. Don haka yanzu mu a matsayin mu na yan zabe za mu san me suka nuna mana. Idan su yan Republican ga nasu, su yan Democrats ga nasu, sannan su kuma waɗanda suke son a tsaida su su zama cewa su ne na jam'iyyar nan, su kuma ga yadda za su tafiyar da wannan tsarin na wannan jam'iyyar. To ka gani kuwa ta haka zaka ga cewa saboda Amurka din kamar yadda Ibrahim ya faɗa tana da girma sosai, ga yanda suna su bangarancin su yake. Kaga idan ka je ƙasa ana kiran shi wajen su Mississippi, su Georgia din inda bakaki da dama suke, buƙatar su daban take saboda suna fama da abin nan da racism din nan,
bambancin launin fata ba.
Yawa,
akwai bakaki da yawa a wurin,
buƙatu sun bambanta kenan,
buƙatu sun bambanta,
ya danganci ta irin bukata ka zo musu.
Yawa, kuma idan bukatar su za ta taba abinda su yake damunsa, saboda abinda yake wa mun ciwo anan Washington DC daban yake da abinda yake wa yan California ciwo, da abinda yake wa yan abinda Massachusetts ciwo. Amma shi yasa zaka ga cewa duk inda suka je kamar suna canza maganganun su wajen yakin
ne. Nan ba dan jam'iyya na gani kashe ne, in ce ni Republican nake, kowace irin manufa dan jam'iyya na yazo da ita kowane iri ne ba damuwa Republican zan ji homa.
Ai ka san dai da shi ke abin da
ba irin nan ba ba irin kamar wannan mataki na
fitar da takara
ba takara
yawa sai an ji
kamar in aka zo babban zabe akwai masu irin waɗannan ra'ayoyin
a zaben wannan zaben fitar da gwani
a daman fitar da gwani
a ce ka tsaya kawai ka tsaya a jami'iyanka
a'a ka gane ko yanzu kamar alal misali a jihar Maryland a idan kai dan Democrat ne ko kai dan Independent a'a in kai dan Democrat ne ba za ka je ka jefa ƙuri'a a zaben fitar da dan takara na jam'iyyar Republican ba saboda in ka zo da ka nuna in kai dan independent ne kana iya ka zabi kai Republican ko kai Democrat wato wanda ka ga cewa yana da aqida irin taka ko kuma aqida da kake so yayi takarar shugaban kasa to shine zaka je ka jefa ƙuri'a ni ina son Trump ya tsaya saboda aqidan mu irin
wato amma kai sai abin da ya sa kin partin ma suke da matsalar
abin da ya sa ne wannan tambaya idan ka rubi abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar Republican a halin yanzu dan takarar su da yawa akwai manyan gaggan yan jami'an ma ba su son shi
saboda a baya da akwai abubuwan da ya fada da akwai irin goyen bayan da yayi saboda shi kaga Trump ɗaya daga cikin matsalar shi dan kasuwa ne to kuma saboda dan kasuwa ne Amurka tana wani abu da Nigeria ba sa yi shine lobbying din nan a lobbying idan dai kai dan kasuwa ne zaka ga cewa ko kamfanoni irin private masu zaman kansu kake wa aiki zaka ga sun zo sun kawo wa ma'aikatan su sun ce super kamar ni nawa abin nan telecommunication aiki suna da super pack to wannan super pack din duk a cikin wannan tsarin yake saboda delegates din nan ko wayannan su ne za a zo a ce mu fa mu matsayin mu saboda muna me muna lobbying din a sassauta
da
zai taimaka wa kasuwancin saboda a matsayin shi na dan kasuwa yayi wa in Democrat ne shi ba ruwan shi kai dan Democrat ne kai dan Republican ne in dai har zaka taimaka wa aikin shi da burin shi ba damuwa to yanzu da yazo yace yana son ya tsaya a matsayin shi na dan Republican to shine yanzu suka koma su ce amma fa da akwai abubuwa da kai a baya ka taimaka domin a samu a cimma burin kaza da kaza da kaza anya kuwa kai namu ne anya kuma manufar Republican din nan shine akan ka zaka iya kai mu inda muke so saboda yanzu idan muka ce kai ne zaka je ka wakilce mu da partin mu yan Democrats kamar idan Hillary ta samu za su iya amfani da waɗannan damar da suka dan haka
ai
campaign da shi to dan haka suna tsoron su ce za su ba da shi amma kuma in ka duba mata wajen shi kanshi Ted Cruz suna da matsala akan shi shi ma kamar maganar cewa shi evangelical din shi
masara'in rikauni
yawa
wanda na evangelical da take bayani din nan akwai kamar wasu kungiyoyi daban-daban na kristoci masu wa'azi da kokarin yada addini evangelical din na nufin da'awa a Hausance
yawa
saboda haka akwai sune kamar harsashi na goyen bayan jam'iyyar Republican a waɗannan jihohi musamman waɗanda suke tsakiyar Amurka da kuma waɗanda suke daga kudanci to amma ka san wani babban abu da yan jam'iyyar Republican suke fargaba wato akwai abubuwa guda biyu na farko wato Donald Trump wato mutum ne mai taurin kai da wanda babu wani a cikin jam'iyyar Republican da zai iya muddin aka zabe shi ko aka tsaida shi dan takara babu wani maluki da zai iya zuwa ya same shi ya ce mishi yi kaza sai dai in yana so na biyu babban fargaba da ke addaba jam'iyyar Republican har manyanta suka fito suke adawa da Donald Trump shine don sun tabbatar da cewa ko kuma suna da yakinin cewa idan aka tsaida shi dan takarar jam'iyyar Republican to za su fadi zabe
za su fadi zabe kash malai rogash ka koro bayani shine malama Jamila amma kuma lokaci yayi muna halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin dalilin ko kuma dalilan da yasa malaman suka ce haka yanzu amadin shi Ibrahim Alfa Ahmed da ita Jamila Kabir Fage sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Haɗuran mota a Najeriya ya zama ruwan dare, abin da ke ƙara jawo damuwa da fargaba. A kullum dai ƴan Najeriya na rasa rayuwarsu sakamakon hadarin mota a sassa daban-daban bisa kuma dalilai daban-daban. Ko a ƴan kwanakin nan ma sai da minista ma'aikatar kwadagon Najeriya Barista James Ocholi ya rasa rayuwarsa tare da ɗansa da matarsa sakamakon hadarin mota akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Kana daraktan horazwa da aikace-aikace na hedkwatar sojan Najeriya General Yusha'u Mahmud Abubakar shi ma ya rasa ransa biyo bayan hadarin mota. To shin me ke jawo hadarin motan ne? Ga kakakin hukumar ke hadura ta Najeriya Mr. Emo Etok.
It can be grouped under three factors. The human factor.
Za iya bayyana abubuwa uku ne ke sababa hadarin mota a Najeriya, wanda dan adam ke jawa da kansa: matsalar mota da matsalar yanayi. Dan adam ka jawo hadarin mota kamar halayyar sheka gudu irin na ganganci, buga waya ko amsar waya yayin tuki, karya dokar tuki ko yin tuki a cikin maye. Matsalar mota kuma ya kunshi fashewar taya da tsinkewar birki, yayin da kuma yanayi ya kunshi tuki yayin da ake sheka ruwan sama, iska ta kada bishiya ta tara titi da dai sauransu. Amma cikin duk waɗannan, halayyar ganganci ne fi janyo hadarin mota a Najeriya. Masana na cewa inda jami'ai irin su VIO da Road Safety za su yi aikin su kamar yadda ya kamata, to hakan ka iya rage afkuwar hadura akan titunan Najeriya. Muhammad Alhaji shi ne sakataren kungiyar ma'aikatan sufuri na tashar mota da ke daidai.
Road Safety da VIO su must know the problems da yawa. Aikin su check din motoci da direbobi game da license ɗinsu da kuma sauran ayyukan da ya kamata su yi a hanya, sai a samu a kasance su ba wannan aiki yake gabansu ba. Maganan karɓar cin hanci da sauransu yake gaban su wannan Road Safety da sauransu.
To ko me ma'aikatan ke cewa kan wannan? Awwal Kwantagora jami'i ne a hukumar VIO na Abuja babban birnin tarayya.
Banda VIO, saboda shi idan aka ce ma VIO a Abuja ya tsaya akan hanya daga nisa idan direba ya gashi bai sai ya zo kusa da shi ba. Inda akan wannan ne ba dai VIO a Abuja ba. Ba mu san sauran jihohin ba, amma dai a Abuja duk direban da misali yanzu ka shiga mota daga Kaduna ka ce za ka tafi Abuja, direban motar nan zai ce ma kai ba fa zan shiga gari ba, iyaka na zuba. Saboda me? Saboda akwai VIO akan hanya.
Kuwa ƴan kwanakin nan ma sai da tawagar mataimakin gwamnan jihar Yobe ta samu hadarin mota akan hanyar Kaduna zuwa Kano. Kuma hukumar ke hadura ta Najeriya wato Road Safety na dora alhakin ire-iren waɗannan hadura akan tukin ganganci da kuma rashin kwarewar jami'an gwamnatocin. To shin me take yi akan haka? Ga kakakin hukumar Imo Etok.
Well, the corps has been doing a lot of advocacy to them.
Hukumar ke hadura ta Najeriya na ci gaba da wayar da kawunan direban waɗannan jami'ai. Akwai ma lokacin da muka rubuta wa kungiyar gwamnoni kuma gwamnoni jihohi 22 sun amince an horas da direbobin kwambar motocinsu dangane da yadda ya kamata a yi amfani da hanyoyi. Muna kokarin ci gaba da horas da su, musamman in aka yi la'akari da yadda tawagar manyan jami'an gwamnati ke samun hadura akai-akai.
Honorable Abdu Mamman Zoto wani dan majalisa ne a Najeriya.
Wannan sakamakon rashin iya gwamnati wanda gwamnatin da ta shuɗe ta kasa gyara hanyoyi kuma ta bari yake shigo da misali taya na moto na motoci marasa inganci, zaka sai taya yana sabo kana daurawa an kai wasa ba zaka je ko ina ba, tunda kwalta bai da kyau, kawai sai ya je ya fashe yana fashewa duk da dai mutuwa na Allah ne. In kwanan mutum bai kare ba sai kaga mutum ya zo ya shiga cikin yanayi na damu. Duk inda ka sani a kasar nan yawancin ayyuka da aka bayar an cinye kudin ba yi ba, wannan an yi shi ba a yi shi akan yanda aka bada kwangilan kamar yanda aka ce a je a yi ba.
Wasu kuma na dora alhakin hatsarin motar ne bisa lalacewar hanyoyi a tarayyar Najeriya. Akan haka na tuntuɓi kakakin hukumar kula da hanyoyi ta Najeriya wato FEMA Hajiya Maryam Sanusi.
Ka san akwai matsalan samun isasshen kuɗi, don ta ma'aikata ne muna da su ƙwararru wanda suka yi ayyuka, amma kuɗin da gwamnati take bamu da ma'aikatan da Feman take da su muna iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an gyara hanyoyi da kyau.
Duba da yadda yawan aukuwar haɗura ke faruwa a sassa daban-daban na Najeriya, to shin ina mafuta? Ga Comrade Suleiman Adamu Danzaki na ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta Najeriya.
To in dai ana so a yi gyara, abubuwan suna da wahala kwarai da gaske. Wahalar su kuwa ita ce sai dai a yi irin yadda ƴan Rufa'i ya yi a Abuja da Barna ya yi, duk ya soke sakabin gidaje na kowa da kowa kowa yazo ya nuna a fara da fari to in za a ce duk za a hana lasusuka tun daga alƙalitar tafayin a ce kowa yazo test koko duk wanda yazo canji yazo test to a tabbatar da cewa kowa ya samu lasusu ta hanyar horo ba ta hanyar kana office an kawo maka ba ta hanyar abokinka ya kawo maka ba hanyar kawai a'a don a samu kuɗin shiga ba to wannan shine zai kawo wannan gyara kuma duk wanda ya wannan a kasan nan yayi ma kasan nan gyaran abin da ya wuce kashi 45 cikin 100 domin duk abin da ake magana zubar da jin da ake a hanya a Najeriya ya fi karfin ko ina kuma abin da ban takaici kuma wannan abin da ya shafi kowa ne ya shafe ni ya shafe ka ya shafi mai girma ya shafi mara girma don haka kaga masifa ce annoba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
‘Yan sandan Faransa sun kama mutane guda 14 bisa tuhumar yin zanga-zangar ƙin jinin zuwan ‘yan gudun hijira da ke sansanin Calais inda suke zanga-zangar hana su shigowa sun tare kan hanya inda suka hada da wata gada da kuma ƙona tayoyi. Masu zanga-zangar da suke kira ga cewa su ne tawagar shaida asali na kira ne da ‘yan gudun hijira su koma garuruwansu na asali. Inda suka rubuta akan alluna cewa ba hanya a koma gida sun fidda wannan sanarwa ne ga manema labarai tare da rufe babbar gadar da take sa ‘yan gudun hijirar su hauta kanta don shiga cikin Turai. ‘Yan kungiyar ISIS sun kai wani harin makami mai guba inda suka harba shi a kusa da birnin Kirkuk da ke arewacin Iraki inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru 3 da haihuwa suka kuma raunata akalla mutane guda 600. Wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane ƙaura daga garin kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya Asabar. Jami'an tsaro da ma'aikatan asibiti sun ce harin farko da aka kai an kai ne da sanyin safiyar jiya a ƙaramin garin da ake kira Taza. Prime Minister Iraki ya tabbatarwa mutane cewa wannan aika-aikar ba za ta tafi a banza ba dole sai an hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikinta. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce shirin tattaunawar zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya game da rikicin Siriya za a fara a ranar Litinin kamar yadda aka tsara duk kuwa da zargin da aka ce an saba na bangaren gwamnatin ta Siriya game da zaman lafiyar da aka kulla. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa masu sa ido daga Rasha da Amurka sun bayyana a biranen Geneva da Amman tun a jiya Asabar domin neman mafitar yadda za a kawo ƙarshen rikicin na Siriya. Duk dai da yake cewa shi Kerry ya bayyana kaso 80 zuwa 90 na wannan rikici da ake fama da shi ya lafa. Dakarun sojin saman Turkiya sun ce sun kai hari ta sama ga 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki suka kuma kashe akalla mayakan sa kan guda 67 kamar yadda sojojin suka sanar a jiya Asabar. Harin na shekaran jiya Laraba an yi amfani da wasu jiragen yaƙi kirar F-16 da F-4 sun kuma kai harin ne bisa fakon sansanonin Kurdawan PKK da ma'ajiyar makamansu don tarwatsawa. Sojojin Turkiya dai suna ta faman kai hari ga su waɗannan 'yan Kurdawa tun daga watan Yuli bara da ya gabata inda suka bayyana cewa wannan kungiya ta 'yan tawayen Kurdawa ta PKK a matsayin 'yan ta'adda ne. Haka kuma dan kundumbalar bata nishan nan mai suna Ai Weiwei wanda yake waka ya nishadantar da rayuwar 'yan gudun hijira a Siriya inda suke makale a sararin Subhana a kasar Girka inda ya kawo piano aka buga wadda wata mawaƙiya Nur Al-Azram ta buga waka tare da cewa tun rabanta da piano shekaru 3 sakamakon yakin Siriya. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya zargi abokin takararsa Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat da cewa shi da magoya bayansa suka ja masa abin da dole ya dage taron gangamin da ya shirya yi a garin Chicago. Fada ne ya barke tsakanin magoya bayan Sanders da shi Trump inda daga baya 'yan sanda suka tarwatsa taron. 'Yan magoya bayan Bernie sun daga faifansu da rubutun Bernie Bernie.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.